na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Juyin mulki da aka yi a kasar Myanmar kusan watanni hudu da suka shuɗe yana ci gaba da tada tarzoma masu zanga-zangar rajin kafa demokradiyya a faɗin kasar, waɗanda suke tattaki akan tituna kana suna yajin aiki domin kalubalantar sojoji. Amma a wani mataki na maida martani, sojojin suna amfani da ƙarfin tuwo akan masu zanga-zangar, lamarin da ya kai ga asarar rayuka da kuma tsare wasu dubban mutane. Gidan yarin Insane yana cikin fitattun gidajen yari da suka shahara a Myanmar wurin azabtar da mutane da kuma yanayi mara kyau. Tun lokacin juyin mulkin ana tsare da ɗaruruwan 'yan siyasa a wurin, hukumomi na azabtar da wasu wurin yi musu tambayoyi a cewar wasu 'yan gidan yarin da aka sake su. Rasha za ta ci gaba da ba da rance na biyu na dalar Amurka miliyan 500 ga kasar Belarus a wata mai zuwa, biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen guda biyu, yayin da kasashen yammacin duniya ke hayaniya game da sauke jirgin fasinjan Ireland a Minsk, babban birnin Belarus, da kuma kama wani marubucin labarai a shafin sada zumunta. A bara ne Rasha ta yi wa Belarus alkawarin ba ta rance na dala biliyan guda da miliyan 500 a kokarin da Moscow ke yi na daidaita sha'anin makwabciyarta. Minsk ta samu kashin farko na kudin da ya kai dala miliyan 500 a cikin watan Oktoba, kana Belarus za ta samu kashi na biyu kafin karshen watan Yuni a cewar kamfanin dillancin labarai na RIA. A wannan mako kasashen yammacin duniya da dama ne suke zargin Belarus da take dokokin kasa da kasa, bayan da ma'aikatar kula da sha'anin sufurin jiragen sama na kasar Belarus ta faɗa wa matukin jirgin fasinjan Ryanair batun barazanar tashin wani bam na ƙarya, inda aka kama Roman Prostasvich, marubucin nan a shafin sada zumunta. Burtaniya ta tabbatar da barkewar sabuwar nau'in COVID-19, inda kusan mutum 4,200 suka kamu da cutar a faɗin ƙasar a ranar Juma'a, adadi mafi girma a cikin watanni biyu. Ana sa ran kashi 75 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar na da alaka da wanda ake kira ta ƙasar India, wanda aka fara gano ta a India ɗin, wacce ke da saurin yaduwa fiye da nau'in cutar a baya. A shekaran jiya Juma'ar kuma, Burtaniya ta tabbatar da allurar rigakafin COVID-19 da ake yi sau daya, wanda Johnson & Johnson ta yi. Wannan shi ne rigakafi na hudu da aka amince da shi a cikin kasar, bayan na Pfizer da AstraZeneca da kuma Moderna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya auri budurwansa Carrie Simons a wani buki da aka yi cikin sirri a majami'ar Westminster Cathedral, inji jaridun The Sun da kuma Mail a yau Lahadi. Mai magana da yawun Johnson a ofishin gwamnati na Downing Street ta ki cewa ufan a lokacin da manema labarai suka nemi jin ta bakinta. Jaridun guda biyu sun ce an gayyaci baki zuwa wurin ɗaurin auren a tsakiyar birnin London ne a ƙurarin lokaci, kana suka ce ko manyan jama'an ofishin Johnson ba su da labarin shirin ɗaurin auren. Johnson mai shekaru 56 da Simon mai shekaru 33 sun zauna tare a nan gidan gwamnati da ke Downing Street tun lokacin da ya zama Prime Minister a shekarar 2019. A ƙarshe, iyalan wani ba'amurke dan asalin ƙasar Somalia mai zuba jari da aka gano gawarsa da raunukan azabtarwa kwanaki bayan ɓacewarsa a Nairobi, suna buƙatar ofishin daraktan hukumar shigar da ƙara a kotu ta ƙasar Kenya ta gudanar da wani bincike na daban bayan wanda 'yan sanda ke yi. A wata wasiƙa da suka aika ta hannun lauyansu, iyalan Bashir Muhammad Mahmud mai shekaru 36 sun ɗora ayar tambaya akan halayen 'yan sanda bayan ɓacewar Muhammad wanda aka sace, suna kira ga gudanar da wani binciken yayin da 'yan sandan kuma ke nasu bincike. Iyalan sun yi tambaya cewa mai yasa aka kwashe lokaci kafin 'yan sandan suka kira su domin tabbatar da Muhammad, alhali kuwa an gano shi kwanaki kafin a sanar da su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da sake kasancewa da mu a cikin shirin zauren VOA. Kamar yadda muka saba dai, zauren VOA zaure ne da ke tattara banyan baki domin tattauna muhimman batutuwa da suka shafi al'umma. A yau kuma za mu mai da hankali ne akan batutuwa da suka shafi al'amuran man fetur a Najeriya, inda muka gayyaci shi shugaban wannan ma'aikata ta man fetur, Alhaji Meli Kolokiyari. To yanzu dai zan mika abu magana ga ita Hajiya Madina domin ta ci gaba da gabatar da wannan shiri namu na yau. Ci gaba da kasancewa da mu.
To jama'a, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren muryar Amurka da mukan gudanar a nan ofishin muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja. A madadin daukacin ma'aikatan muryar Amurka, ni ce dai Madina Dauda, kamar yadda Aisha Mu'azzu ta gabatar, kuma muna tare da manyan baki a yau da zamu tattauna abubuwa duk da suka shafi harkar Peter a Najeriya. To na san kuna bibiyan mu a dandalin sada zumunta ta Facebook. Bari in gabatar da manyan baki da za su taya mu gudanar da wannan shiri a yau. Akwai mataimakin sakatare na kungiyar kwadugon Najeriya, Comrade Nasiru Kabir, shi ma ya zo wannan zaure kuma da shi za a yi wannan shiri. Akwai kuma ɗaya cikin manyan bakinmu, ɗan rajin kare haƙƙin al'umma, ɗan rajin gwagwarmaya a demokradiyyar Najeriya, wanda aka fi sani da IG Wala, wato Comrade Ibrahim Garba Wala, shi ma yana nan tare da mu a wannan zaure. Muna kuma tare da babban bako wanda yau dai ni zan ce shi ne karin farko da zan gayyace shi ya zo, shi ne Sarkin Hausa Wanyanya a nan babban birnin tarayya Abuja, Alhaji Musa Dala, shi ma ya zo ya halarci wannan zaure na VOA. Tunda na gama gabatar da banyan baki, akwai kuma waɗanda muka gayyata da za su saurari bayanan babban darakta. Bayan ya kammala bayanansa, akwai tambayoyi da za mu ba su dama su yi a wannan zaure. Babban darakta, kafin in kai ga cewa kome, muna so mu ji a wani hali ake ciki yanzu akan batun harkar man fetur a Najeriya. Kwanaki can an yi ƙarin kuɗin mai, nan da nan kuma aka ce mana an yi ragi har wajen so biyu, an rage naira biyu, an zo an rage kuma naira biyar. To wani ƙarin haske za ka yi mana?
Ina muku godiya da wannan dama da aka bamu na saurari irin abin da za ku ya faɗi. Kuma idan aka kawo maganar fetur tana da faɗi masu yawa. Na farko, wannan kasa mun saba shekara da shekaru sanin kowa ne ana cewa ana rashin gaskiya, ana ha'inci da dai sauransu. Kuma a ƙarshe shi talaka shike wannan fitinan, shi yake cuta, kuma ba su sani ba, ba a gaya musu. Kuma haka zo ga yau aka ga lokacin da yanzu ana maganan an kara kuɗin man fetur ko an rage. Alhali abin da ya faru ba ma za a kira shi karin kuɗin mai akai ba, idan ba a manta ba. Kamar watan March, gwamnati ta fito da salon a cire tallafi a kuɗin man fetur. Dama can su diesel, wato AGO ko gas da ake kira, da sauran kayayyakin da ake fito da su daga cikin man fetur, tuntuni babu tallafi a kansu. Fetur kaɗai ci ta rage. Kuma Allah da ikon shi aka kai lokaci da ya zama dole gwamnati ta fidda tallafi a kan man fetur. Ma lokacin da aka yi makai sa'a, lokacin kasuwa ta canza, man fetur kuɗinta ta zube warwasa kasa, kuma yana yiwu ma a saida fetur ɗin nan kasa da abin da aka sani a lokacin. In ba za a manta ba, lokacin ana saida man fetur na 145 kowane lita. Kuma da aka sauke aka dawo aka cire tallafin, ma'ana aka dawo da kuɗin fetur har zuwa naira 125 a lokacin. Abin da ya kasance a wancan lokacin da kuma ya kama dole gwamnati ta ɗauki wannan matakin shi ne, mun yi imani cewa wannan tallafin da ake ta sa shekarar da shekarun nan bai wa talaka amfani, yana hana samu agaji a hanyoyin da suka dace, misali makarantu da ake ginawa da hanyoyi da waye da sauransu. Kuma karshen shi manya-manyan mutane da masu hannu da shuni da dai sauransu da 'yan kasuwa manya-manya suke cin riban tallafin nan. Idan mutane ba za su manta ba, za a ga cewa fetur ɗin nan, kamar misali mai jeep, wanda misali na tuko guda ɗaya, za ka je gidan mai ka sa mata lita wajen 100 da wani abu, kuma cikin kwana uku ta shanye shi. Shi kuma talaka yana nan motar shi dan golf din shi ya sa mata lita 40 sai sati ɗaya ba shanye ba. Saboda haka wannan da atakaice su wannan masu hannu da su suwakewa. Shi kuma talaka idan aka sa wannan tallafin abin da zai kasance kuma shine an rasa kuɗin da za a yi magarantu da tituna da sauran sabubban da mun san suna yi wa talaka amfani. Sai aka dauke wannan sai aka maida masu hannu da shine. Shekara daga kuma da yake duk lokacin da aka samu tallafi ko a me zai kasance cewa hanya ce ta rashin gaskiya. Sanin kowa ne shekarar shekaru mutane sun san abubuwan da suka faru da yadda tallafin ne ya zama sanadiyya ko kuwa shine gurbi na cutar da mutane. Misali idan ba manta ba wasu bincike da aka yi masu yawa na shekarar shekaru da suka shuɗe iyaka satan da aka tafka Allah kaɗai ya sani kuma har zuwa ga yau din nan idan aka ci gaba da wannan tallafi ba mai iya hana shi. Zan ba da misali yanzu a ce ana sayar da mai na 140 a Najeriya kuma gashi ketaren kasa nan misali kusan nan Niger mace ana sayar da shi a yau haka misali muna da 162 bar mu dawo ka zahiri da muke ciki yanzu a Niger nan ketare a lita akalla ana sayar da shi naira 425. So ga babu iyakokin da za ka yi da ka hana mutane su kwashi wannan kayan daga nan su kai shi wani kasa yana da wuya. Na biyu idan aka sa tallafi kuma aka ja ka rage kudin mai a gidajen mai wanda suke shigo da su din nan dole gwamnati ta fito da kuɗi ta ba su wannan gurbin da za a cika. To wannan gurbin da ake cika a kusan kullun shi ne sanadiyan haɗin shi da ake yi domin in ba manta ba lokacin da aka yi na da takaddun iska da ake bugawa a kawo gwamnati ta biya tallafin da bayan wannan tallafin ba. So a karshe za a ga aka dawo ga lokacin da aka gane cewa wannan abin ba za ta daure ba, ba za ta yiwu ba. Na farko shike kawo ha'inci masu yawa, na biyu ba yawa talaka amfani, kuma na uku musamman halin da muke ciki gwamnati ma ba ta da mahalin da za ta yi wannan tallafin domin abu sun canza, tafiyan duniya ya canza domin in ba a manta ba wannan COVID-19 ya kawo mana wani sabon fitina da wani fitina suka kawo mana. Aka kai ga lokacin da fenman fetur din nan gangan gurbataccen man fetur din nan har ya kai ga mun sai da ita dala tara. To kaga akalla yanzu a kasan nan bai yiwu ka fito da wannan barar guda ɗaya na wannan gurbataccen mai fetur ba tare da ka kashe kusan dala 30 ko 35 ba. To ka kirkiro abu na dala 35 ka sai da shi dala ta kun ga an sa akwai matsala. Na biyu sai ka ce to ya za a ya fito daga wannan rigiman. Sai duniya suka taru mu da OPEC da sauran mutane muka taru muka ce ya kamata mu rage yawan kayan da suke kasuwa domin dama duk abin da suke yawa dole ya arha. Saboda haka a rage yawan su a kasuwa domin a samu daman farashin na ta tashi ta kai inda za a mai da at least kuɗin da aka kashe a fito da shi. So faruwan wannan shi kuma ya kasance cewa dole mu dawo da man da Najeriya take fito da shi daga miliyan 2 da wajen 400 kowane rana zuwa miliyan 1 da kusan 600 yau. So ma'anan wannan shine raguwa ce ga adadin kuɗin da za ta shigo hannun gwamnati da kuma zuwa gaba tunda bamu da hangen yaushe wannan abin za ta kauce. To faruwan wannan shine dole gwamnati ta rasa kuɗin da za ta ba fito ta bada wannan tallafi na farko. Na biyu bata tsaya nan kadai ba wannan rigiman da COVID-19 ta kawo mana. Har yanzu aka samu masana'antu da sauransu duk kowa ya san cewa ayyukan su suka ragu saboda haka babu haraji da sauransu duk sun ragu. Ba a shigo da kaya babu custom ba nan shikenan kuma custom duty duk sun yi kasa. So a karshe ya kai lokacin da gwamnati ba ta da halin da ma za ta sa wani abu tallafi balle mata da wasu su ayyuka. Sai muka ba da shawara muka cewa halin da ake cikin nan ba za ta yi ta daure ba. Mun san irin ra'ayin shugaban kasa wanda duk mun yarda da shi cewa kada duk abin da talaka zai wahala kuma duk abin da za ta matakin da za a dauka a yi shi wanda zai yi wa talaka amfani. Amma kuma ba ka yaba ka ba da abin da ba ka da shi. Ina iya tabbatar cewa na san lokacin da muka yanka wannan shawara mai gida shugaban kasa ba shi da niyya bai yadda ba amma kuma mun san cewa ba za ta yi ba. Shine muka ba da shawara muka ce fa wannan fa ba ka yaba da abin da ba ka da shi saboda haka dole a fidda wannan tallafi. Shi ya kawo maganan canjin man fetur da kike faɗa. Kwanakin ba kasuwan canza take kullum. In ka fidda tallafi ma'anar shi shine duk abin da ka so shi daga kasuwa ka dawo da shi ka sayar da shi akalla ka mai da daidai kuɗin da ka so shi. Wannan kasuwan mutane za su fahimta cewa yau haka yanzu gangaman gurbatar mai fayar ta kai kusan dala 50 daga inda aka fara. Misali kamar yadda na faɗa dazu cewa akwai lokacin da muka ba sai da shi dala 9 amma yanzu yau da ya kawo zuwa dala 48 zuwa 50. Ma'anan wannan shine kuɗin fetur ɗin ma a kasuwa ta canza. Saboda haka yadda ake sayar da shi watan da suka gabata bai yiwu a sayar da shi wannan watan. Shi yasa aka samu wannan dan canjin sai aka ga dan kari ba kari za a kira shi ba saboda haka kasuwa ce ta canza ba wai gwamnati ta fita ta ce ta kara kuɗi mai ba a'a kasuwa ce ta canja mun NNPC kada yake sowowa daga kasuwa ta sai da shi babu tallafi saboda tunda babu tallafi dole ka sa kudin da zaka maida jari da kasa akalla to kuma da aka ga wannan halin mun san fitinan da wannan za ta kawo a talaka da wahala ta hanyoyin da ba ma fahimta ba kusan mutane ba su ba gane cewa wannan tallafin nan kamar da in kara maimaita wannan tallafin nan fa na masu hannu da su ne amma mutane ba su fahimta ba aka samu aka injiza rigima aka ce ai an karin kudin mai saboda ka dawo da shi amma mu wannan bai zama mana matsala ba domin kusan kullun mun tashi akan tutan yadda shi shugaban kasa ya ba mu umurni cewa ai adalci a tabbatar cewa duk abin da za a yi ana yi wa talaka amfani mu kawo talaka sauki ba tare da an sa talaka ba abun da muka duba su ne tunda yanayin fi suka dake shigo da wannan mai fatura akwai wasu kudaden da suke cikin kowanne litan mai fatura da mun san hakkin gwamnati ne shi yasa muka ce to bari mu je mu dubi wayannan hakkokin gwamnati a rage su domin mutane su samu wannan saukin amma kuma ba canza tsarin cewa idan aka so wannan kayan a saida shi a maida kudin shi ba
so a
ba ta faduwa wato abin da ya faru kamar misali akwai kudin da ake abubuwa guda biyu akwai abin da ake kiran shi demurrage demurrage ina idan jirage suka shigo tsaya suke a cikin ruwa domin babu halin da za a yi a kwashi wannan man a sa su cikin tankuna domin rigingimu da muke da su akan fire dan za mu zaki wannan magana so jirage nan tsaya za su yi kuma duk tsayan da suka yi dole a biya su so yana cikin tsarin wannan sai da kudin man fetur cewa wannan jiran da suke yi wanda ake kiran shi demurrage din nan a sa shi akan kudin man fetur amma kuma idan aka dauki mataki masu kyau jiragen nan za su shigo ba su shiga wannan halin demurrage din ba saboda haka shirye-shiryen da muka yi da dabarun da muka yi da kuma me za a ce efficiency da muke da shi a sai ya nuna cewa wannan demurrage din kila ba za ka yi ga biyan su ba saboda haka muka ce tunda ba za ka yi ga wannan ba a rage kudin da za a cire a ajiye a ware domin demurrage din nan a rage shi domin talaka ya samu sauki na farko kenan na biyu idan zaka sai kaya a kasuwa masu yawa ku sanin kowa ne kana ka dawo wurin wanda zaka sai kaya ka ce tunda zan sai 10 bai yi ka sai da mun san farashi da wanda zaka sai da mai sai guda 1 wannan kowa ya san kasuwanci ne kuma muna sai kayan nan masu yawa kowane wata kusan biliyon 2 na kace muke sowa zuwa kasan nan litar biliyon 2 zuwa kasan nan saboda haka muka koma wurin ɗan kasuwa da suke sai da muka ce wannan abin da kuka yi akwai hali tunda ana samun sauki ku mana rahusa kuma ka samu dan rahusa wannan rahusan su muka tara muka maida talaka muka ce tunda wannan abin zai yi a rage ta wannan hanya ba tare da an rage kudin man fetur ba to mun dawo da shi wannan shi abin da ya faru ba wai rage kudin man fetur akai ba ko kwa dama can din ba wai sa kudin mai fetur ba kari akai ba illa iyaka kasuwa ce ta canza aka tashi daga inda aka sanya ka
A daidai lokacin da babban daraktan ma'aikatan man fetur ke bayani akan batun cire tallafi sai muka samu babban bako wanda ya shigo wannan zaure shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto muna maka maraba da zuwa wannan zaure to babban darakta kai bayani akan cire tallafi a man fetur akwai kuma wasu bayanai da har yanzu muke so mu ji daga gare ka batun maida motoci zuwa ga amfani da gas da har aka ce yanzu ma har kun fara shimfida hanyar da za a samu gas a bazata a wannan kasa a wani hali ake ciki
alhamdulillah akwai abinda mutane ba su sani ba wannan kasar Najeriya nan albarkacin man fetur da muke da shi ainihi mafi yawan abinda muke da shi gas ba fetur ba gurbataccen man fetur ba ne mutane ba su san da wannan ba misali yanzu ta yadda ake auna ana cewa trillion guda 600 muke da shi na gas a kasar nan a yanzu haka alhali muna da
liter
ko yadda ake auna shi standard cubic feet ake kiran shi yawa yadda ake auna shi kenan idan aka dubi wannan za a ga kasashen duniya idan aka auna bai wuce kasashe uku zuwa hudu suke da wannan arziki kuma shi gas din nan kusan tunda aka fara sana'an man fetur a kasar nan hankalin kowa yana kan wannan gurbataccen man fetur yan kasuwa da kamfanoni da mu ma yanan fisin dukkan mu kullun tunanin da ake ya fito da wannan man gas crude oil din nan a sai da shi a samu kuɗi a yi gaba saboda ba taɓa maida hankali akan gas din ba kuma gas din nan sanin kowa ne duk kasashen da suka ci gaba duniya masu arziki man fetur daga gas suke samu wannan dukiyan kuma kasashen da ma suka ci gaba za ka lura cewa yawancinsu industries ɗinsu ne da kamfanoninsu na yin lantarki gabaki matsayinsu za a ga hankalinsu kusan kullun yana kan gas ɗin, gas na shike da sauki, shike da kuma saukin sarrafawa. Matsalan shi ne idan ka sa jariya fito da gurbataccen man fetur, za ka yi saurin maida kuɗinka da gas. Kuma da yake mutane musamman 'yan kamfanin manya-manyan kamfanonin duniya suna da shakku akan kasanmu, suna ganin kamar gobe za a canza wani doka ko kuwa wani ya fito ya ce ba za a yi kaza ba da sauransu. To shi yasa za a ga kamfanonin manyan kamfanonin ba su so su sa kuɗi a jariya cikin aikin gas. To da muka shigo wannan halin muka ce to fa dole a dawo gida. Dawowa gidan nan shi ne ga abu arziki mai sauki mai amfani kuma yasa za a kyalshi. Shi ne gwamnati ta ɗauki wannan matsayi cewa dole a dawo a ƙara amfani da man gas. Amfani da gas nan abu biyu zai kawo. Na farko dukiyar da ma za a samu zai fi na wannan gurbataccen mai fa. Na biyu ya fi sauki. Kuma na uku duk kasashen da suka ci gaba kamar yadda zan ƙara maimaita suka ci gaba masu wannan arzikin za a ga kusan dukkansu ta wannan hanyar gas suka samu wannan amfanin. Me zai hana mu yi haka?
A nan za mu dasa aya a tattaunawar da muka fara yi da babban darakta a ma'aikatar man fetur ta ƙasa, Mele Kono Kyari. A zauren a yau muna tare da manyan baki kamar mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa, Comrade Nasiru Kadir da Comrade Ibrahim Garbawala, tare da sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala. A madadin manyan bakin namu da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni Madina Dauda ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ne sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Ba tare da wani malami ne mai sai da abubuwan marmari, lemu, abarba da wannan. Malam ko zaka gabatar da kanka?
Sunana Alhaji Salisu Adamu, ina zama a Abuja a kasuwar Farmers Market Metama.
Kai mutumin wani gari ne?
Ni the origin ina dan Bauchi ne. I was born and brought up a Plateau State. An aife ni a Jos, amma ni asali mutumin Bauchi.
Kai kenan ka zauna a garin Jos sosai?
Iyayen mu ma can aka aife su kafin mu balle mu.
To gashi kace na hadi yau da dan garin mu kenan. Ni ma gaskiya a jihar Plateau aka aife ni.
Tabbas a jihar Plateau ma a gangare.
To gangare?
Eh.
Ta kusa da center kenan da university din nan.
Wace center for continuing education?
Eh.
To ai da mu da su duk gaba daya mutane. Kamar mun zama wa da ubani.
To yanzu malam kaman wani sana'a kake yi anan?
Eh, a takaice dai a inda ka gani ina kan aiki kuma ina kan sana'a na. Duk abin da ya shafi fruit daga lemu yayi ayaba, duk abin da wasu ma ba su sani ba.
Kaman lemu haka da ake magana haka, ina so ka bani kaman guda 10 haka. Zan biya kaman nawa?
Eh, lemu yana da kala-kala. Akwai tanjalo, akwai ordinary, akwai kuma na waje. Abubuwan da ke tattare da tafiyar lemu suna nan da yawa kala-kala. So ba za mu iya tantance ma ba, tunda ba za mu sa na waje ba. Wani ma bai taba ganin na wajen ba.
To kamar shi na gidan da yanzu a ce ina son kamar kwaya 10 haka, kamar zai nawa?
In kana son kwaya 10 za a baka 1,000. Eh, 1,000 za ka bada a baka kwaya 10.
Ina son abarba haka guda daya haka, kamar tana nawa?
Abarba ya danganta da irin ta. Akwai na gidan gona, akwai kuma na dandan. Shi na bandal shi ne mai kuɗi mai inganci, yana kama daga 1,500.
Wannan sana'a ka fara ta ne daga jihar Plateau ne kamun ka taho nan ko kuma anan ka fara ta ne?
Ina da mai gida ko ina masu gida. Ba sana'a na bane, na tsinci kaina ne a ce kuma ina jin daɗi.
Kana jin daɗi?
Ina jin daɗi.
To yanzu wannan sana'ar da kake yi baka ganin da ba gwara da ka zauna a jihar Plateau ba za ka fi samu ko menene kai, menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, abin da na karanta ba sai da kayan gwari ba. Ni dan jarida ne a zaune a nan. Na yi karatu a NIJ, na kuma je NIJ na Ikoyi
a Lagos
a Oba, a Daniel Jones hanyar Oba. To a takaice dai kaga na tsinci kaina a harkar kasuwanci haka Allah ya so.
Okay, aikin jarida ka karanta?
Eh. a fannin da na kware ma a jarida a magana ne kuma da printing.
Menene ya baka sha'awar ka bar aikin jarida ka zo ka shiga wannan sana'a?
Alhamdulillah ba naki aikin bane, I work, ina aiki a matsayin mai zaman kansa. Muna jingle, wani lokaci zaka ga ina ta kokowa da kwando, amma mukan yi jingle mu saida dani da abokan aiki na. A takaice dai a turanci ana ce musu freelancer.
Eh to kenan yanzu dai ina lura kenan ka dai raba kafa kenan.
Ai sosai tabbas ne gida. Ana nan hagoki za a yi dama.
Ganin cewa kai mutumin jihar Plateau ne, ina so in tambaye ka akwai iyali?
Eh mutumin Plateau ba indigent ba fa, ba dan kasa ba, mazauni. Yawwa. So ina da iyali, yara na biyar da ƴan uwa da abokan arziki. Zuriya dai ga sunan dai ko tai ko ina.
Anan Abuja suke ko kuwa can?
Can suke.
Kuma kana daukan wani lokaci zuwa kaje Jos kaje anguwar gangare?
Danganta da yanayin samu ne ko kuma yadda mutum yake ayyuka engage, wato wannan zai iya bar mu wannan yayi hakuri, wai wancan ya dawo sai ba wancan, haka muke tafiyar da shi. Tabbas.
To ka duba rayuwar Abuja, wata rayuwa ce mai tsada gaske. Aina kake da zama?
Ina zama a nan mai tamani.
Ah to ashe kai ba karamin mutum bane, tunda anguwar mai tamaka kake zama.
Shi talaka duk inda yake yana zama da ni, kuma bai kusan bai zuwa ko ina ba tare da talakan ba. Ba zai kai labari ba.
Amma an ka duba za ka kalla haya yana da tsada sosai a nan garin. Kana biyan haya ne ko koyaya?
Ina biyan haya wasu lokuta baya, amma yanzu da nake zama a ƙarƙashin masu gidana sun provide mun wurin zama.
Amma kaman da kake zaune kake haya, kaman a wata kana biyan kaman nawa?
A wannan lokacin ina biyan 70,000 shekara.
Wa shekara?
Ya shekara.
Lokacin a wace anguwa kake zaune?
Ina zaune a gishiri ne. Da gishirin da mai tama ya gode ni, dutse ne kawai zaka je ba zai shigo mai tama. To kaga akwai kusa.
To mun gode kwarai malam.
Na gode.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huta lafiya.
To a gaida Malam Sale. kawo ƙashin shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.